Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yaku makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Juma'a tu babbar rana 14 ga watan October shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
A cikin kwanaki ukun da suka gabata, dakarun da ke goyen bayan Rasha sun danna zuwa tsakiyar garin Bakhmut da ke yankin Donetsk Oblast a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. Jami'an Koriya ta Kudu da Japan sun ce a yau Juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku. Kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a Majalisar Dokokin Kasar ya kammala abin da ta yiwu shine zaman sa na ƙarshe a jiya Alhamis.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za a ji hali da ake ciki biyo bayan dakatar da yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU ta yi ga kuma halin da ake cikin.
Mun san cewa mun janye yakin aikin domin umarnin kotu. Da su Vice Chancellor Senate na University su ne za su tamina lokacin da za a buɗe jami'o'i.
Muna kuma dauke da bayanai da ministan shari'a Abubakar Malami ya yi game da wanke Nnamdi Kano da kotun ɗaukar ƙarar tarayya a Najeriya ta yi.
Ai magana saki ko magana shirin saki bata taso ba. Kuma bayan wannan har ila yau ka sani idan koki ta yi hukunci idan ba kotu koli ba ce akwai dama ta ɗaukar ƙara, akwai dama ta walwale hukuncin da damammaki daban da shari'a ta zo da su.
Bayan haka kuma za a ji cewa manoma a kan iyakokin Najeriya da Nijar sun shiga mawuyacin hali sakamakon ayyukan 'yan bindiga. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Za a ji kaɗan kuma daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A cikin kwanaki ukun da suka gabata, dakarun da ke goyen bayan Rasha sun danna zuwa tsakiyar garin Bakhmut da ke yankin Donetsk Oblast a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter a yau Juma'a dangane da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Wani bangaren rundunar Army Corps ta biyu ta mayakan da ke goyen bayan Rasha a yankin Luhansk ga dukkan alamu ya danna zuwa ƙauyukan Optny da Ivangard a kudancin garin a cewar sanarwar. Sanarwar ta kuma ce idan ma akwai ƙauyuka kalilan ne sojojin Rasha ko na 'yan aware suka kwace tun daga farkon watan Yuli. Ko da yake sanarwar ta ce dakarun da ke ƙarƙashin jagorancin kamfanin Wagner Group mai zaman kansa sun samu nasarori a cikin Donbas. Ta yiwu Wagner na taka rawa sosai a yankin Bakhmut a cewar sanarwar. Wataƙila Rasha na kallon kwace Bakhmut a matsayin matakin sharar fagen kai farmaki a yankin Kramatorsk da Sloviansk da ke da jama'a mafi yawa a yankin Donetsk Oblast wanda kuma har yanzu ke hannun Ukraine a cewar sanarwar. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. Jami'an Koriya ta Kudu da Japan sun ce a yau Juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Kang Ho-pil, babban hafsan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu, ya ce sojojin kasar sun yi gargadi mai karfi suna neman Koriya ta Arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokana. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, a yayin da 'yan Najeriya ciki har da yara da ɗalibai wato da iyayensu suke murna game da matakin da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta ɗauka na janye yajin aiki na tsawon watanni 8. ASU ɗin ta ce ta janye wannan yajin aikin ne don mutunta umarnin kotu da kotun ma'aikata da kuma na ɗaukar ƙara, ba wai don gwamnati ta biya musu buƙatunsu ba. Kuma idan gwamnati ba ta biya buƙatunsu ba, to akwai yiwuwar za a koma gidan jiya. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauki da ƙarin bayani.
kungiyar ASU din ta yanke shawarar dakatar da yajin aikin ne a wani taron shugabanninta da aka fara a daren ranar Alhamis wanda ya kai ga safiyar yau Juma'a. Sannan suka cimma matsayar mutunta umarnin kotu na dakatar da yajin aikin kafin su iya daukar kara. Lakari da shawarar da lauyoyin kungiyar suka bayar kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar a matakin kasa Crispy Wuna ya shaida mana.
Ba wani dubun maganin da zan iya yanzu. Illa dai mun san cewa mun janye yajin aikin domin umarnin kotu. Su Vice Chancellor Senate na University su ne za su tamina lokacin da za a bude jami'o'i. Mu dai namu da membobinmu ne mun bi umarnin kotun da aka bayar kuma shawarar da lawyer mu ya gaba mu.
Matakin na kungiyar ASU ya biyo bayan korafe-korafen 'yan Najeriya shiga tsakani don sulhu da shugaba Muhammadu Buhari da kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiamila suka yi, inji shugaban kungiyar Emmanuel Osso Deke a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Juma'a. Duk da cewa sharaɗin da malaman suka bayar a yayin dakatar da yajin aikin ya sanya fargaba a zakatan ɗalibai iyaye da ma wasu 'yan Najeriya, wasu ɗalibai sun yi imanin cewa za su sami damar kammala karatunsu da zarar malaman sun koma bakin aikinsu. Masana da masu shari'i kan al'amuran yau da kullun ke cewa dangane da matakin ASU. Abdulganiyu Rufai Yakubu ya ce,
na farko a kalli ita gwamnati menene gaskiyarta cikin lamari da kuma menene aibinta. Ita ma ASU kuma tana da biyun, akwai hasana akwai sayi a cikin abin da suke yi. Da kuma in aka kalli wanda su kuma su ne a da receiving end, wato wanda abin ya fi karewa a kansu ɗalibai da kuma iyayen ɗalibai. To na farko dai wannan turka-turka tsakanin gwamnati da ASU ya nuna cewar duka su biyun idan muka yi la'akari da yanda suka ja tinga ba su nuna kulawa ga su ɗaliban da duk dan su ake yi ba. Domin idan muka kalla abin nan fa zaman ɗalibai a gida ya samu asali tun daga lokacin da aka samu corona, aka dawo makaranta dan kankanin lokaci sai aka koma. To in aka hada wannan watanni da aka dauka da wancan lokaci na corona kusan shekara biyu za a ce. Idan haka yana da kyau a ce kamar yanda su malamai ya kamata su kalli ɗalibai a matsayin ƴaƴansu, ita kuma gwamnati ta kalli ɗalibai a matsayin waɗanda dan su take kan mulki kuma suna cikin 'yan ƙasa wanda ya kamata ba su kula ta kusan nan. Duk su biyu sun nuna rashin kulawa a gaskiya idan aka kalla ta wannan fuskar. Ɓangare na biyu kuma ita gwamnati ta ja tinga kuma hususan babban laifi za a ɗora wa shi wato ministan ilimi da kuma ministan kwadago. Su biyun nan ba su nuna jajircewa ba, ba su nuna kishin al'umma ba akan wannan. Don in ka kalli yanda abin ya rika tafiya, abu ne wanda ya kamata na ego maimakon neman mafita. Kuma in aka kalli yanda kakakin majalisa ya shiga cikin maganan cikin kankanin lokaci aka fara samun haske, to wannan ya nuna su sun gaza shi kuma yayi abin ayaba.
Idan ana iya tunawa dai kungiyar ASU ta shiga yajin aikin gargadin mako hudu ne a ranar 14 ga watan Fabrairu shekarar 2022 da muke ciki, wanda ta kara tsawaitawa sakamakon yadda gwamnati ta gaza biya mata bukatunta kafin ya rike zuwa yajin aikin sai baba ta gani a cikin watan Agusta. Duk kokarin ji ta bakin ma'aikatar ilimi da ta kwadago waɗanda ke kan gaba a tattaunawa da kungiyar ASU don samun mafita kan lamarin da ya ci tara a lokacin hada wannan rahoto. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa a Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Sojojin kasar Jamhuriyar Benin sun ce sun dakile wani harin 'yan ta'adda a yankin arewa maso yammacin kasar, inda suka kashe 'yan bindiga 8 da ake kyautata zaton a makwabciyar kasar Burkina Faso da Niger suke gudanar da ayyukansu. Jami'an tsaron sun fuskanci kutsan 'yan ta'adda da yawa tun daga shekarar da ta gabata, yayin da ake ƙara nuna damuwa akan bazuwar tashin hankali daga yankin Sahel da ake alakantawa da kungiyar IS da Al-Qaeda. Da sanyin safiyar ranar Laraba, 'yan ta'adda sun yi yunkurin kutsawa cikin garin Materi, inda suka shirya kai wani babban hari, a cewar kakakin rundunar sojan ƙasar Ebenezer Humphoga. Ya ƙara da cewa an yi wa 'yan bindigar kwanton ɓauna, inda nakiyar da suke gab da ɗanawa ta tashi. Daga nan sai suka yi ƙoƙarin kai hari a wani sansanin sojojin ƙasar Benin da ke yankin, amma aka fatattake su. Akalla yara 8 suka mutu a jiya Alhamis a ƙasar Cambodia, a lokacin da wani ƙaramin jirgin ruwan da suke ciki ya kife a kogin Mekong da ke kudu maso gabashin birnin Phnom Penh. Jami'ai sun ce an ceto mutane 4, yara 2 da ma'aikatan jirgin guda 2. Yaran suna a tsakanin shekaru 12 da 15 ne. Har zuwa yau Juma'a ba a ga akalla ɗalibai 2 ba. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa na AP ya bayar da rahoton cewa
Tuma Dalla. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa a muryan Amurka. Sai kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Kotun ɗaukar ƙara a tarayyar Najeriya Abuja, a ƙarƙashin jagoranci mai shari'a Hannatu Sanke, ta yanke hukuncin wanke shugaban haramtacciyar ƙungiyar nan ta 'yan awarin Biafra, wato IPOB, daga cajin da aka yi masa na bayan da aka kamo shi daga ƙasar Kenya. Wakilinmu a birnin Abuja, Umar Faruku Musa, ya tambayi ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin Najeriya, Abubakar Malami, to ko yanzu Nnamdi Kano zai tafi gida kenan?
Ai, maganar saki ko maganar shirin saki ba ta taso ba. Kamar yadda ka sani, da ita huskar tsarin mu'amalar shari'a, ita wannan shari'a kuma na hukuncin da aka yi kan cukan ya dogara ko ya ta'allaka akan mu'amalar da ake da'awa cewa an kawo shi Najeriya da ƙarfin tsiya daga Kenya ba kan tsari na doka ba. To idan ma shi hukuncin yana iya tsayuwa ko kuma ya inganta, to kamin Nnamdi Kano ya arce ya bar Najeriya, akwai ya caji wanda yake wanzuwa, wanda yake inganta cigaban kotu. In kana tunawa, ya arce ne ya tsallake beli bayan gurfana da shi a gaban kotu. Kuma waɗannan caji babu wani hukunci na kotu a kansu, caji ne wanda ake ci gaba da bin bahasiyansu ta huskar kotu. Saboda haka idan kana magana abubuwan da suka haddasu bayan ya arce ya je Kenya, to akwai abubuwa wanzazzu waɗanda suna a gaban kotu tana dibawa kamin arcewarsa zuwa Ghana. Saboda haka a cikin wannan yanayi, hukunci akan ɗaya daga cikin ɓangare daga cikin al'amuran da ake zargi a gaban kotu zai zama wajibi, ba zai zama wato yana aiki yana tasiri akan sauran caje-caje waɗanda suka gabaci mu'amalar su daga arcewarsa zuwa Kenya ba. Kuma bayan wannan, har ila yau ka sani, idan kotu ta yi hukunci, idan ba kotu koli ba ce, akwai dama ta ɗaukar ƙara, akwai dama ta walwale hukuncin da damammaki daban da shari'a ta zo da su. Ala kulli halin, a cikin wannan yanayi dai matsayin shi ne gwamnati za ta diba damar da take da ta huskar shari'a da kuma mutane adalci. Amma kamar idan kana tunawa irin wannan case ko kuma wannan shari'a, bambancinta da matsalar da ta haddasu a Amerika ta huskar bin Laden kaɗan nan ce, yasa akwai bambanci. Abin da ya faru a Amerika, ta ɗauki matakin da ta ɗauka kan bin Laden na zuwa wata ƙasa ma ta tabbatar da cewa ainihin bin Laden bai wanzu ba, shine kisa da ingaza mutane su yi kisa akan 'yan Amerika da kuma 'yan ƙasa baki ɗaya. Wannan kuma shine abin da ke yau wanzu ko kuma yau ke wanzu a cikin wannan yanayi. Ala kulli halin, matakin da kamata gwamnati ta ɗauka za ci gaba da ɗaukar shi har kai makura na tabbatar da cewa an wa al'umma adalci, an kare dukiyoyinsu, an kare rayukansu, an kare hukumominsu.
To ko da yake ka ce yana yiwa a ɗaukaka ƙara akan wannan sabgar da ta faru da kuma ci gaba da caje-caje da aka yi masa kafin ya arce daga belin da aka bashi ya je wata ƙasa, shin wannan akwai alamar cewa akwai wata takun sakani ko rashin jituwa tsakanin ɓangarorin gwamnati ko nazartarwa da na shari'a, shi yasa ake irin wannan bita da kulli?
To wannan ba tambaya ba ce gaskiya da nake iya amsawa, amma ala kulli halin, haƙƙin gwamnati da kuma haƙƙin ofishin attorney general shi ne na tabbatar da cewa an yi kariya game da haƙƙoƙin al'ummar ƙasa, ba kariya akan haƙƙoƙin biyan buƙatar mutum ɗaya ba, kuma za mu ci gaba da aiki ta wannan huska.
Ta gaida Umar Faruku Musa da wannan tattaunawar. A jamhuriyar Nijar kuma, manoma a kan iyakokin Najeriya da Nijar sun shiga mawuyacin hali sakamakon ayyukan 'yan bindiga. Ga Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da ake shiga ƙarshen damana a irin arewacin tarayyar Najeriya da dokacin jamhuriyar Nijar akan iyakokin ƙasashen biyu ɓangaren Najeriya Fargaba da Matsoro ya kama manoma da suka kasa girbewa sai sun sha da kyar kamin su kai ga ɗebe albarkatun gonar kansu kamar yanda waɗansu daga cikinsu a ƙaramar hukumar mulkin Illela ta jihar Sokoto suka bayyana midi.
Mana bana ta zaka ta iske mu cikin matsalolin hali mun yi noma cikin dardal maimai cikin dardal yanzu albarkacin noma ya kai kuma koda zaka tahi kana son kai sa ko babu magana saboda kana tsoron yan bindiga sai awon gaba da kai
Mustafa Yusufa lokacin da mun ka fara noma akwai yan matsaloli kuma diyar ake ganin babu tsaro sai muna cikin daji kuma Allah kare mu game da yan bindiga da yake kuma mun samu labarin sun hito amma kuma duk an gargade su sun yi gabas
ba da bayan haka babbar matsala irin wannan lokacin da ke sa mahukumta na jamhuriyar Nijar da Najeriya su kasa barci shine fadace a iyakoki da ma cikin kasashen biyu tsakanin manoma da makiyaya Isa Musa gwamnatin jihar Tawa na cewa matsalolin na tashi ne daga gangancin manoman da makiyaya
makiyaya in ya zaman to suna tsaya bisa kan dokar cewa ga burtadi to ba za a samu matsala ba bisa misali sai ku shiga cikin mulkin mutane a kawo tashin hankali tuma manoma kuma suna da laifi wasu na cin burtali in kai ka ci burtali da nan shi wanda awon cin gona shi ma ya ci burtali wani lokaci za ku da burtali ke dan za a kawo matsala
sai dai a cewar shugabannin ungiyoyin makiyaya kamar Buba Hardo na jamhuriyar Nijar ina ma maganar kiyo take alhali dan bindiga na darkake da makiyayan a iyakokin kasashen da cikin waɗansu daga cikinsu na yankin Sahel
yanzu haka akwai garuruwan da makiyaya ya zo sirtu wanda aka ce ma bahillaci kashe shi akai kuma a kunna mishi wuta duk wanda a tare da dabba yau hankalin shi tashi yake a iske ka rugakka a kashe ka a kashe mataka a kashe diyanka a kori dabbobi to kaga in kahi ta kai ina zaka baka san wani aiki ba banda kiwon nan makiyaya suna cikin matsala
a nasu bangaren Yahaya Gero magajin garin Alela wannan lokacin na ƙarshen damana a cewar sa yana da hatsarin gaske
lokacin da an kace an tokara ko ai to akra lokacin an kai lokacin girbi ko lokacin nan za a samu shine babban matsala nan na za a samu su makiyaya sun sabko su ko wanda su su kare su ba su wuri sai a samu kuma wannan cika kaga ana a samu tsaya sai a samu tsara shine muka son vraiment a daidaita a samu sulhu ga wannan tahiya su ko manoma inda suka hucewa da gonar iri su a shiga burtali ko dajin kiyo suna sariya suna sa fada a zokosu
mata makiyaya kamar Hawwa Buwa suna masu cewa ba a bar su baya ba wajen yin kira ga manoma da makiyaya da su rinka kan zukata nesa don kaucewa rigima tsakanin bangarorin guda biyu
in lokaci ya kama mu ce to ku jaye ku zo da akwai ruwa ko babu dai cawa ba irin rani ba an hirani ku tsare dukiyarku da mu da uwayen Hausa da uwayen ku samu mu yi aiki mu ɗebe albarkar gonakinmu ku ko can ku tsare in lokaci yayi an ɗiba ya cika kowa an kaci masu annan an
A iyakar Najeriya da birnin Kwandi hukumomin jamhuriyar Nijar sun baza ɗimben askarawan tsaro walau don hana ƴan bindiga kutsowa ƙasar walau don zagayawa cikin karkara ana faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya Haruna Mammana Bako na birnin Kwandi sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwandi a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mammana Bako da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yan jam'iyyar Democrat da ke Majalisar Dokokin Amurka na shirin samar da wata doka wacce za ta dakatar da saida makamai ga Saudiya, bayan da masarautar ta nuna goyon baya ga kungiyar kasashen da ke samar da mai ta OPEC Plus, rage adadin man da za a rika haƙowa a wani taro da ta yi a makon da ya gabata. Sannan za ku ji cewa kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairun bara ya kada kuri'ar amincewa da aika takardar gayyata ga tsohon shugaba Donald Trump domin a ji ta bakinsa. Yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud Lalo. madana. To a makon da ya gabata ne kungiyar kasashen da ke da arzikin mai a duniya ta OPEC Plus ta rage adadin man da kasashen za su rika hakowa da ganga miliyan 2 duk da cewa Amurka ta nuna adawarta da matakin lamarin da ya harzuka ƴan majalisar dokokin Amurka suka nemi a doki mataki kan Saudiya mai dimbin arzikin mai shugaba Joe Biden ya ce zai hada kai da majalisar dokokin su yi aiki kan yadda za a bullowa lamarin idan sun dawo daga hutun zaben rabin wa'adi da za a yi a wata mai zuwa yace zamu maiwa da Saudiya martani muna kuma ci gaba da tuntubar ƴan majalisar idan kuma sun dawo zamu dauki mataki to ƴan democrat bi ne dai suka gabatar da kudurin dokar neman adakatar da sayarwa da Saudiya makaman inda suka zargi kasar da zama jagaba a kungiyar ta OPEC Plus wajen cimma matsayin rage adadin man da za a raka hakowa yayin da Russia ta mamaye Ukraine Senator Richard Blumenthal na ɗaya daga cikin ƴan Democrats a majalisar.
The complexity of these issues go way beyond just
yace waɗannan al'amura ne masu sarƙaƙiya da suka zarta batun mai kadai kuma shugaban ƙasa yayi daidai da ya dauki wannan mataki. Muna kallon wannan doka a matsayin wani abu mai cike da basira. Mun lura cewa mu ne kadai muke mijinta dangantakar mu da Saudiya.
Has been documented.
To sai dai Saudiya ta ce matsayin da aka cimma a ƙarƙashin kungiyar ta OPEC Plus matsaya ce ta bai daya. Kungiyar ta OPEC Plus ta kunshi kasashe 23 da ke da arzikin mai a duniya, wacce ita ke da hurumin kayyade yawan man da za a haƙo, kuma Russia mamba ce a kungiyar. Sai dai dan majalisar wakilan Amurka Ro Khanna, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da bukata dauki mataki kan Saudiya saboda amincewa da ta yi a rage adadin man da ake haƙowa a kasuwar duniya. Ya ce ta yiwu Saudiya ta amince ne saboda abin da ya faru a zamanin gwamnatin Donald Trump. Ya ce ina ga ƙasar ta Saudiya ta jima ba ta lissafi da kyau cikin 'yan shekarun da suka gabata. Ina ga kuma hakan na faruwa ne saboda Trump ya sake musu. Saboda haka abin da Biden yake so ya yi shi ne dawo da tsarin da ake bi a da. To sai dai a cewar Aaron David Miller, babban jami'i a cibiyar Carnegie mai wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa. A zamanin Yarima Muhammad bin Salman, Saudiya ba kawar Amurka ba ce. Ya ce abin da Yariman ya yi shi ne, ya kassara matsayin siyasar shugaban ta hanyar amfani da farashin mai makonni kafin a yi zaben rabin wa'adi, da matsayin da ya ɗauka na mayar da Vladimir Putin saniyar ware saboda mamayar da yawa Ukraine, duk a wani mataki na nuna goyon baya a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki ga Putin.
Supporting him politically and economically.
Su da 'yan Republican ba su matsa hannu wajen a ɗauki mataki a kan Saudiya ba, ko da yake wasu daga cikinsu sun yi magana kan yadda masarautar take take haƙƙin bil'adama a baya, kamar yadda Brian Catulus mai fashin baki a cibiyar nazarin yankin gabar ta tsakiya ta Middle East Institute ya ce. Ya ce wasu daga cikin sanatocin da suka fito daga jihohin da ake samar da gas a Amurka sun nuna damuwa kusan shekaru 2 da suka gabata a lokacin da Saudiya da kungiyar OPEC suka dauki wani mataki da ya sa farashin mai ya fadi warwas. Ni a tawo mahangar ba tare da na nuna goyon baya ga wata jam'iyya ba, dangantakar Amurka da Saudiya na rawa. Ita dai fadar White House ta yi watsi da sukar da wasu ke yi kan ziyarar da shugaba Joe Biden ya kai kasar ta Saudiya a watan Yuli, tana mai cewa ziyarar ba ta da alaka da batun mai, sai dai don ya nuna yadda Amurka ta himmatu wajen ganin ta ci gaba da tallafawa yankin na Gabas Tsakiya. To a wani labari na daban kuma, kwamitin majalisar dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairun bara ya kada kudar amincewa da aikawa da takardar gayyata ga tsohon shugaba Trump domin a ji ta bakinsa. Kwamitin ya cimma wannan matsaya ce bayan da ya yi zamansa na ƙarshe kafin a yi zaben rabin wa'adi. Zaman wanda aka yi a jiya Alhamis ya gabatar da wasu sabbin hujjoji da aka samu daga jami'an leƙen asiri da kuma wasu jami'an gwamnatin Trump da na fadar White House, lamarin da ya kai ga kwamitin ya kada kuri'ar amincewa a gayyaci Trump da kansa domin ya ba da bahasi. To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar Amurka a wannan jikon, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Cindy Sand wacce ta hada asalin rahoton, sai Julie Leathers Gresham ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Toma Dalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu ko ga kadan cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Jamila da Fatima tan Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau. Kuka ce sanar da kulle kananan hukumomi uku da garuruwa 11 da saka dokar ba shiga ba fita da ba da umarnin kama duk wanda aka gani ya fita waje. Da sanar da rufe wasu hanyoyi 7 har sai abin da hali ya yi da gwamnatin jihar Zamfara ta yi a wasu kananan hukumomi. Saboda matsalar rashin tsaro abin tashin hankali ne ga mai hankali. Ya Allah ka kawo mana mafita ko mu a samu sa'idar rayuwa amin. Sai ra'ayin Malam Hussaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ne cewa hakika matakin kungiyar ASU ta Najeriya na sanar da janye dogon yajin aikin da ta kwashe watanni 8 tana yi sakamakon umarnin wata babbar kotu. Wannan abu ne mai kyau. Da fatan Allah ya sa gwamnatin Najeriya za ta yi musu tarba mai kyau da za su fara aikinsu cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Daga ƙarshe ina addu'a Allah ya sa wannan ita ce ƙarshen afkuwar haka amin. Sai ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau da ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura wanda ke cewa janye yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU suka yi hakan abin farin ciki ne ga ɗaliban jami'o'in Najeriya. Fatanmu Allah ya sa wannan shine ƙarshen yajin aikin malaman jami'a a Najeriya amin. To ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau. Sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantowa.
Madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A cikin kwanaki uku da suka gabata dakaran da ke goyen bayan Rasha sun danna zuwa tsakiyar garin Bakhmut da ke yankin Donetsk Oblast a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. A cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter a yau Juma'a dangane da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Wani bangaren rundunar Army Corps ta biyu ta mayakan da ke goyen bayan Rasha a yankin Luhansk ga dukkan alamu ya danna zuwa ƙauyukan Optine da Evangard a kudancin garin a cewar sanarwar. Sanarwar ta kuma ce idan ma akwai ƙauyuka kalilan ne sojojin Rasha ko na ƴan aware suka kwace tun daga farkon watan Yuli. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. Jami'an Koriya ta Kudu da Japan sun ce a yau Juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Kang Ho-pil, babban hafsan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu, ya ce sojojin kasar sun yi gargadi mai karfi suna neman Koriya ta Arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokana. Haka kuma Koriya ta Arewa ta harba makaman artillery kusan 170 a cewar jami'an Koriya ta Kudu kuma albarusan sun fada a cikin yankin tekun da ba a ayyukan soja da aka amince da shi a wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2018 da nufin rage tankiya a mashigin Koriya. Kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da bincike kan harin da aka kai ranar 6 Janairu na shekarar 2021 a Majalisar Dokokin Kasar ya kammala abinda ta yiwu shine zamansa na ƙarshe a jiya Alhamis, inda ya kada kuri'ar turawa tsohon shugaban ƙasa Donald Trump gayyatar ba da bahasi akan tarzomar da wasu magoya bayansa suka yi. Zaman na jiya Alhamis ya sake nanata matsayar kwamitin kan cewa Trump ya taka rawa sosai wajen kitsa makarƙashiyar ƙoƙarin soke sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 ta hanyar ƙarfafa gwiwar magoya bayansa da su mamaye ginin majalisar.
To ban sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariya. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu ma da wannan lasariya Mr. Chan. Baba ya ko makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairinsa amin sama amin amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.